sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 2 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Turai ta samu sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus tun bayan barkewar annobar kusan shekaru 2 da suka gabata, a cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus a duk duniya ta Jami'ar Johns Hopkins. An samu adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar, tare da 17 cikin kasashe ko yankuna 52 da suka hada kungiyar tarayyar Turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP jiya Asabar. Fiye da mutane miliyan 1 daga cikin waɗanda suka kamu an same su ne a kasar Faransa, wadda ta shiga jerin kasashen Amurka da India da Brazil da Burtaniya da kuma Rasha, don zama kasa ta 6 da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan 10 tun bayan barkewar cutar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton mutane 22,755 sun kamu da cutar coronavirus a jiya Asabar. Tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nau'in Omicron a kasar zuwa 1,431. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi raɗaɗin cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya wuce kididdigar da aka fitar. Shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta aike da sakon sabo shekara ga kasar China jiya Asabar, cewa rikicin soja ba shine mafita ba, amma China ta mayar da martani da kakkausar murya cewa idan Taiwan ta ketare kowane irin jallayi ta zana mata, zai haifar da babban bala'i. Kasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan da ke kan tafarkin mulkin demokaradiyya a matsayin kasarta, kuma ta kara matsin lamba na soja da na diplomasiya a cikin shekaru 2 da suka gabata don tabbatar da ikonta. Taiwan ta ce ita kasa ce mai cin gashin kanta, kuma ta sha alwashin kare 'yancinta da iyaucinta da kuma demokaradiyyarta. A cikin jawabin sa na sabo shekara, shugaban kasar China Xi Jinping ya ce haɗewar kasashen su zama kasa ɗaya wani buri ne jama'ar bangarorin biyu na mashigin Taiwan suke sanyi. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe idan Allah ya kai mu ranar 3 ga watan Janairu, za a ta sakiyar wani tsohon sojan Colombia da ke hannu a kisan shugaban Haiti Jovenel Moise daga kasar Jamaica zuwa kasarsa, kamar yadda babban mai shigar da kara na kasar Jamaica ya sanar a jiya Asabar. Mario Antonio Palacios, mai shekaru 43, hukumomin kasar Haiti sun zarge shi da kafa wani bangare na wata kungiyar 'yan amshin shata da ta kashe Moise a watan Yuli, a lokacin wani hari da aka kai gidansa na kashin kansa, inda matarsa ita ma ta jikkata. An kama Palacios a Jamaica a watan Oktoba da ya gabata, kuma an same shi da laifin shiga kasar ba bisa ka'ida ba daga jamhuriyar Dominican. Gwamnatin Jamaica ta ba da umarnin kore shiga kasar ba bisa ka'ida ba, amma al'ummar tsibirin ba su da wata yarjejeniya ta hada su da Haiti kamar yadda masu laifi, inda ake neman Palacios, inji kakakin 'yan sandan yankin. Daga ƙarshe, ga matafiya ta jirgin sama, sabo shekara ta kama daga inda tsohuwar shekara ta tsaya, ɗaukiyar takaici mai yawa. Da yammacin jiya Asabar a gabashin Amurka, an soke jiragen sama da 2,600 da kuma kusan 4,600 a duk faɗin duniya, a cewar shafin yanar gizo da ke bibiyar harkokin sufurin sama na FlyAware. Wannan shine mafi girman adadi cikin kwana guda da Amurka ke fama da shi tun kafin ranar Kirsimeti, lokacin da kamfanonin jiragen sama suka fara zargin karancin ma'aikata kan karuwar yaduwar cutar coronavirus a tsakanin ma'aikatansu. Fiye da jiragen sama na Amurka 12,000 ne aka soke tun ranar 24 ga watan Disamba. Matsalolin da aka samu jiya Asabar ba saboda cutar coronavirus bace kawai, Duk da haka, yanayin sanyi ya sanya Chicago inda aka yi hasashen samun dusar ankara har inci 9 ko kuma na ce centimeter 23, wuri mafi muni a kasar ga matafiya. Fiye da jiragen sama 800 an goge su a filin jirgin saman Ohio da sama da 2500 a filin jirgin saman Midway. Kamfanin jirgin sama na Amerika na Southwest Airlines ya dakatar da aiki a duk filayen tashi da saukar jiragen sama na Chicago saboda hasashen da aka yi, a cewar wata mai magana da yawun kamfanin. Ta ce a kudu maso yamma ta san daga shekarun da ta kwashe tana aiki a yankin, iska mai ƙarfin gaske da dusar ƙanƙara za su iya sa da wuya a dawo da jiragen saman aiki cikin sauri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau za mu fara sabon shirinmu na 41 a yau 2 ga watan sabuwar shekarar miladiya ta 2022, wadda ta zo daidai da 29 ga Jumada akhir ta shekara 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari in mika ku ga abokiyar aiki na Aisha Mu'azu, wacce za ta fara bude mana zaman zauren a yau. Aisha, gare ki.
Masu kallonmu da kuma bibiyar mu a shafinmu na VOA Hausa barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin zauren VOA, wanda muka saba kawo muku daga lokaci zuwa lokaci domin tattauna batutuwa da suka shafi al'umma domin samu mafita akan waɗannan matsaloli. Maudu'in mu na yau ita ce illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi a arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba al'adar wannan shiri, muna farawa da gabatar da baki, kuma za mu fara da manyan baki, mu kuma gabatar da wasu daga cikin bakin da suke cikin wannan zaure domin sanin waɗanda suke tare da mu a cikin shirin a yau. Da farko, yau muna tare da babban bako daga jihar Kaduna, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, wato Dr. Yusuf Sale, barka da shigowa wannan zaure. Kuma barista Hassana Ayuba mai riga, lauya ce kuma ta kasance uwar ɗaya daga cikin ɗalibai da aka sace daga makarantu. Barka da kasancewa a cikin wannan zaure namu. Sannan muna tare da Dr. Yahuza Ahmad Geto, wanda an saba jin sunansa, ya kasance mai sharhi akan al'amuran tsaro da sauran batutuwan Najeriya. Barka da kasancewa cikin wannan zaure namu. Kusa da shi kuma akwai Sa'idu Samba Captain, shine shugaban wata kungiya da ake kira Children Education Support Initiative. Kungiyar tasa abinda suka maida hankali akai shine tsinto yara akan titi domin maida su gidajensu da kuma tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce. Barka da kasancewa da mu a cikin wannan zaure. To, sauran bakin namu akwai Tijani Baballe, akwai kuma Aisha Abdullahi, sannan muna tare da Mama Balaraba Abdullahi. Barka da kasancewa da mu. Muna kuma tare da Ya'u Yakubu Yobe, barka da kasancewa da mu. Yahaya Hassan Iyatawa, dan jarida ne mai aiki da tashar Liberty TV, barka da kasancewa da mu. Masha Allah. Sannan akwai Najib Garba Sudawa, barka da kasancewa da mu. Bayan shi kuma akwai Buba Musa, akwai Saminu Dauda. To, yanzu ba tare da bata lokaci ba, zan mika na'urar magana ga Hajjia Madina domin shirin ya kankama. Barkanku da kasancewa da mu.
To, ina miki godiya kwarai Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki da ke nan a yau. Muna tare da Murtala Faruk Sanyinna da Benjamin Gowon da Awalu Salihu da Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma ni da aka riga aka gabatar da ni, Madina Dauda, da zan jagoranci shirin. To, a yau kun riga kun ji maudu'inmu, wato illar sace-sacen ɗalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewa nan, da kuma illar da sace-sacen ɗaliban ke haifarwa ga bangaren ilimi a ƙasa. To yanzu muna tare da babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Idan ba a manta ba, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin da wannan bala'i ya addaba cikin 'yan kwanaki. Aka sace ɗalibai a makarantu bila adadin da jihar Neja, da jihar Zamfara, da jihar Kebbi, da jihohi da yawa da aka sace ɗalibai a makarantunsu. Jiya-jiyan nan nake karantawa cewa an sace wasu ɗaliban kuma 22 a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Neja. To kullum muke samun labarin sace-sacen ɗalibai a makarantu. Lallai kuwa in dai har aka bari wannan ɗabi'a ta ci gaba da yawan sace-sacen ɗalibai, ba shakka zai shafi ɓangaren ilimi a wannan ƙasa tamu. To a nan yau za mu yi bayanai da suka shafi wannan maudu'i, sannan kuma mu ba da shawarwari ga hukuma da mahukunta hanyoyin da za a bi wajen shawo kan wannan matsala. Muna tare da ƙwararre wanda shi ne mai bibiyan abubuwan tsaro, kuma ƙwararre ne a harkan tsaron da duk abin da tsaro ya kunsa, shi ne Dr. Yahuza Ahmed Getso. Muna tare da shi a yau. Yanzu zan miƙa wannan na'urar magana ga babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Ranka daɗe, jihar kana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsala na sace-sacen ɗalibai. Ko za ka yi mana bayanin abubuwan da suka gudana da yadda abin ya zo muku?
Zauri da jama'a masu kallonmu, assalamu alaikum. Na farko dai ina godiya da aka gayyato jihar Kaduna zuwa wannan zauri akan wannan maudu'i da ake magana akan tsaro wanda ya shafi makarantun. Alal haqiqa mutsinci kanmu a wani yanayi da kuma wani zamani wanda yake yanzu kowa hankalin shi a daddar yake saboda waɗannan abubuwa da suke faruwa. Makarantunmu tun daga kolejin ilimi ta lafiya wanda take makarfi, daga nan ne muka fara samun waɗannan tashin hankali wanda yake aka ɗibi ɗalibai, an kai barazana ɗaukar ɗalibai makarantar ɗalibai da ke Ikara, an kai barazana ɗaukar ɗalibai makaranta ta Turkish wanda take Kaduna, wanda yake har ya sa ma makarantar an rufe ta yanzu. An kwashe ɗalibai da dama a jihar Kaduna tun daga Afaka har zuwa Greenfield University har zuwa Poli da ke Zaria Nuba Bali da Ahmadu Bello University. A wannan abu gaskiya yana tada mana hankali, kullum hankalinmu ba a kwance yake ba da zaran mun ji an ce an taɓa makarantunmu. Alal haqiqa mu da muke a tsakiyar gwamnati ko muke kula da waɗannan makarantu da kuma jajircewa shi mai girma gwamna na jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai, yana ba mu tallafi da gudunmuwa sosai. Shi yasa ma har aka yi hukuma mai zaman kanta don lura da tsaro na jihar Kaduna, wanda yake in ka duba ba kowace jiha bace take da wannan. Wannan hukuma ta jihar tsaro wanda yake muna da Commissioner Samuel Arwan, wanda yake kowane lokaci zan iya ce ma chief honorable commissioner na tsaro bai ba zama a office, kullun yana kan hanya duk inda yaji an ce kulli zai ce chas, yana tafiya da ma'aikatan tsaro. To wannan abu zamu ce Allah ne ya kawo shi. Yawa, da kuma rashin ilimi da yake addaba mutanen mu, wataƙila shi yasa su ma kansu suka tsinci kansu a cikin wannan al'amari. Amma dai muna fata insha Allah wasu abubuwa da gwamnati take yi na yanzu ana samun sauki a wannan al'amari. Amma kuma kamar yadda mutane suka sani, bai girma gwamna ya riga ya faɗa, kuma zan kuma faɗa a wurin nan cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta ɗauki kuɗi ba ta ba mu duk wani ɗan ta'adda ko kuma duk wani wanda ke harkan ɗauki ɗan adam, wato wannan harka da ke kidnapping. Wannan abu shi yasa gwamnati ta ɗauko matakai iri-iri wanda a yanzu za ku tarar da wasu bangare na jihar Kaduna, saboda muna da local government, local government wanda wannan abun ya fi shafa. Wannan local government ɗin sun haɗa da kamar Cikun da Binnan Gwari da Igabi da kuma wani bangare na Kaciya har da Kaju. Wannan yasa a wani lokaci har ma muka rufe makarantun da suke wasu daga cikin waɗannan local government ko kuma ƙananan hukumomi. Haka kuma yasa kuma a wani lokaci muka rufe makarantun jihar Kaduna ma gabaki ɗaya saboda rashin tsaro da kuma matakai da aka ɗauka na tsaro. Wannan abu shi yasa har wani lokaci aka ɗauka ba a dawo, aka ɗauki makonni da yawa ba a dawo makaranta ba, har sai da muka samu cikakken bayani. Bayan haka a wannan lokaci kuma aka yi jarabawa na NECO da WAEC. Gwamnatin jihar Kaduna ta duba ta ga to ya za a yi wannan abun. duk da ana cikin wannan abu da ya addabi al'umma a lokacin da aka samu aka yi wani abu da ake ce makarantun da suke kauye aka dawo da su cikin birni aka samu aka yi neko da waye aka gama lafiya a lokacin mutane ko ƴan jarida za su iya sani akwai abin da ya faru a unguwar sarki amma wannan abin ba na sace mutane bane ina ga barayi ne sun dauka kuɗi ne a cikin abin jarabawa shine suka zo dauka a unguwar sarki gwamnati ta dauki matakai da dama amma ina ji zan dan a tsakaita a nan wurin maybe in aka zo wannan bangare za a ci gaba. Jama'a assalamu alaikum.
To muna godiya kwarai babban sakatare daga ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna. Barista Hassana kina ɗaya daga cikin iyaye waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Ko zaki dan bayyana mana yadda abin ya zo a gare ki a lokacin da aka saci ɗarki a makaranta?
Jama'a assalamu alaikum. Ina ma kowa gaisuwa ina ba wa kowa girman da Allah ya bashi. Kamar yadda ta faɗi sunana barista Hassana Ayuba mai riga tula ni lawyer ce wanda muke ƙarin yancin ya'ya da kuma mata a Nigeria don ina aiki ne da Federal Ministry of Justice a nan Abuja na shiga Kaduna ne ran 4 ga watan 7 saboda zaman aiki ne a ido washe gari ran 5 ga watan 7 wayewan gari sai ga sako cewa an shiga cikin Bethel Baptist High School na Kaduna an kwashi yara 121 ina bude TV sai na gani sai na sa riga kawai shiru sai na je makarantar isan makarantar naga iyaye sun taru na ce ashe ko gaskiya ne to ina cikin iyayen da na sa aka tare hanya sojoji na tsaye a gurin suka ce don menene zan sa a tare hanya nace ina kuke aka sa ci ya'yan mu in kuna aikin tsaro ai bai kamata a ce an shiga kwashi ya'yan mu ba ku rufe mani hanya ni ban ci ai fada ba amma rufe hanya kowa ya rike ganye don akwai abin da muke kiran shi peaceful protest baka zagi wani ba baka mari wani ba kana son gwamnati ta sani cewa ga abin da ya faru kuma muna son gwamnati ta yi magana amma gwamnati ba ta yi magana ba bata fito gidan jarida ko gidan talabijin ta yi magana akan ya'yan mu da aka kwashe ba ya'yan mu sun sati uku ba wanda ya yi magana aka ce mu kawo kayan abinci aka ba mu lissafin kayan abincin da za mu kawo haka muka bayar to gwamnatin Kaduna ta ce kara ba da kuɗi kina uwan da kika san zafin aihuwa kika san dadin yaro an dauki yaron ki wata biyu baka yi magana da yaron ka ba baka san ko yana nan da rai ba baka ji muryan shi ba ai ko ma menene zaka yi domin a sake maka yaron ka to a gurin nan gwamnati ba ta yi daidai ba domin yata ta yi kwana daddaya 49 a hannun kidnappers ran da aka sako ta idan kai mai saurin kuka ne in ka ganta hawayen ka sai ya zuba jiki gaba daya babu jini saboda ba abinci abincin da muka bayar ba ba su ba yaran nan suna cikin rana suna cikin ruwa a kasa suke kwance ya ta mace riga daya a jiki kwana 49 babu wanka ba abinci ga rana ga ruwan sama in hadiri ya hadu sai hankalin kowa ya burkice muna cikin aduwar ranan ruwan sama ya sauko aka ce ku tashi a ruwa nace za ku ce a tashi a ruwa mun san halin da ƴan mu suke ciki ruwan ya buga mu domin Allah ya san cewa muna nan muna roƙon shi ya cire mana ƴaƴan mu tun daga daren fari har ran da aka cire yarinyan nan ba ran da muka sallaka shi da aduwa abu guda ɗaya da ya ma iyaye zafi shine gwamnatin Kaduna bata fito ta yi magana da iyaye ba bata fito ta gaya mana cewa ga kokarin da take yi ba an bar mu ne mu iyaye mun yi ta fatuka har ya'yan nan suka fito bai mana dadi ba da ya'yan nan suka fito ya kamata a ce gwamnatin Kaduna ta dauki nauyin jinyan yaran nan asibiti ya ta tayi kwana 10 a asibiti an sa mata jini leda biyu a jiki na san nawa na biya kafafu duka kukumbure duka ciwo yara sun yi tafiyan kusan awa 24 a cikin daji ba takalmi a kafa bai yi ba akwai yaya mata a cikin su aka sake kira aka ce mu kawo sanitaries mu kawo sabule ba ba su ba yarinyan nan ran da ta dawo ai mata wanka da ruwa kusan bokoti uku sai ka ga dattin da ke fita a jikinta ya ta mace bai yi ba ya kamata gwamnatin Kaduna an sake yaran nan embassies ne a nemo abu da ake kiran su psychologist su yi aiki akan yaran nan don wani ya ga musgunawa da aka yi mishi yaro ne zai zauna a zuciyar shi har ya tashi kuma zai ce sai ya rama kuma bai kamata ba hakan bai kamata ba ya kamata aiki ne sosai akan yaran nan su koyi zuciyar yafewa ko an maka kada ka rama saboda me ka san mu yayi lafiya gwamnatin Kaduna ba ta yi haka ba ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan yaran nan ko a fidda su daga kasan a je can a sa su su yi makaranta a canza musu rayuwa gaba daya bisa ga abin da sun gani ba yi wani abu akai ba mu iyaye mun san yadda muka ji mu kuma sana ya fita a jikin mu mu kudin ma bai dame mu ba amma ran ya ɗan mu shafi dame a cikin mu akwai yayin da suka rasa ransu akwai wanda sati bin da ya wuce ya mutu saboda matarsa ta mutu shekara bin da ya wuce yaro shi na ciki an sake first batch second batch third batch bai ga yaro shi ba kai fadi ya mutu ka gan bai dai ba da dadi bane mu iran mu Allah ya riga ya dasa mu ne da zuciya mai karfi shi yasa don wasu ma suna ci a ni na ba mu iyaye hakuri anya na wana ciki ko nace tana ciki addu'a shi ya ajiye wasu mu don duk mutun da ya dogara ga bagaji gaba ga Allah bai taba kubutawa kowanne irin yanayin mutum ya samu kansa ya mika wa Allah Allah ya kan dau shugabanci shine kawai abin da ya ajiye mu amma iyaye basu ji dadi da gwamnatin Kaduna ba basu kuma ji dadi da gwamnatin tarayya ba dukan mu fa iyaye ne kuma kowa ya san zafin aihuwa kowa ya san dadin yaro in yaron ka rana daya baya gida kakan ji wani iri bille yaron ka ya kwana 49 baka san ma wani daji yake ba haba jama'a a rayuwa mu yi imani mu yi gaskiya domin Allah na ganin komi kuma shine mai sakayya man ji shi da dadi ba amma ni na yafi kuma na mika wa Allah thank you
da waɗannan bayanai na Barista Hassana Ayuba mai riga wacce aka sace wadiya a makarantar su zamu dafa aya a yau sai makon gobe zamu dora a madadin manyan bakin mu babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna Alhaji Yusuf Sale da kwararre mai fashin baki a al'amarin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu da Sa'idu Sambu Captain shugaban kungiyar tallafawa yara marasa galihu wajen samun ilimi sai daukacin mutanen zauren baki daya ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sani Shehu Ashaka da rayuwar birni
Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin dake haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi burane don neman ingancin rayuwa
Bunnin Abuja wani bunni ne mai abun mamaki bunni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban wani idan yaji an ce bunnin Abuja sai ya dauka cewa kaman ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kaman yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi malam ku menene sunanka
sunana Isyaku
to malam Isyaku naga kana saida rake kaman daga wace jiha kake
ina jiha Jigawa
okay dan jiha Jigawa ne a ina a jiha Jigawa
katin Hausa lokacin gangan
okay dan kafin Hausa ne lokacin gangan to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ko Allah na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko Okay, kai karatun boko.
Okay, kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka?
Kai ban yi mataki, ban dau mataki da yawa da dama ba. Kadan na dan taba ne shine sai na bar shi. Sai na koma na Arabi.
Kaman kai primary ne ko secondary?
Na yi secondary.
To yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa?
Jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000
eh
to kamar a rana kana kamar cinikin nawa
a rana kamar cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin Dilat Asokoro
okay ana kake zama
eh
to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
baka ganin cewa kamar wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta baka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri
ina tsara anan kamar zan fi samun alheri
sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.